بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya الله تبارك وتعالى wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan masallaci na al-muhajirun domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul baqara jiya mun tsaya aya ta 185 insha Allah tabaraka wa ta'ala yau kuma za mu tashi farkon aya ta 186 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu yau muna 15 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yayi daidai da 15 ga watan uku shekara ta 2025 insha Allah za mu tashi fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa iza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون
حياك الله الله تبارك وتعالى يتي وإذا سألك عبادي عني idan bayina suka tambaye ka dangane da ni a kusa nake ko a nesa nake sai Allah ta'ala ya ce fa inni qaribun to kace da su ni a kusa nake ujibu da'wata da'i ina amsa kiran mai kira ina amsar addu'ar wanda ya addu'a idza da'ani idan ya kiraye ni wato idan ya roke ni fal yastajibu li su dai mutane fal yastajibu li su nemi amsawa ta وليؤمنوا بي كما في إيماني دني لعلهم يرشدون دومين واتوسامو شريا النبي صلى الله عليه وسلم يهودا ومدينة كما ريندا أكروا تولى قبل أن عباس شيوا واتوشيني سندية سفر ونن آيات يهودا سكتيد النبي صلى الله عليه وسلم يا ذامي يا أبنججم زي جيمو alhali kace tsakaninmu daga nan ƙasa zuwa sama tafiyar shekara 150 kuma kace kaurin kowace sama tafiyar shekara 150 shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana saman dukkanin wannan samai guda 7 din kuma kowace daya kaurin ta tafiyar shekara 150 kuma tsakanin daya zuwa daya nan ma tafiyar shekara 150 sai suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam to ta yaya zai ji mu idan mun roke shi tunda gashi yana nesa da mu sai Allah tabaraka wa ta'ala yace wa iza salaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka dangane da ni ni din a kusa nake ko a nesa nake sai Allah ta'ala yace kace da su fa inni qaribun ni a kusa nake ni a kusa nake ujibu da'wata da'i ina amsar addu'ar mai addu'a idan mutun yi addu'a Allah tabaraka wa ta'ala yana amsawa mutukar dai babu wani mani min mawani'il istijaba ko min mawani'il ijaba idan dai babu wani dalili da yake hana a karɓi addu'ar mutum idan mutum ya addu'a Allah tabaraka wa ta'ala zai amsa ba wai rata tsakanin Allah tabaraka wa ta'ala ita za ta hana ya karɓa ko ya ji addu'ar mai addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fal yastajibu li su nemi amsawa ta su nemi amsawa ta ma'ana su mun da'a domin da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi girman sababi na amsar addu'a biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana karbar addu'ar dayanku yastajibu Allah li ahadikum ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin aw yasta'jil ana karbar addu'an dayan ku matukar dai be yi addu'a da sako ba yiroki Allah tabaaraka wa ta'ala wani ne wato wani sako cewa wata musiba ta sauka ga wani Allah ba zai karbi wannan ba idan kaga wani yayi wani abu ya shafi wani to sunan wancan abun ba wai addu'a bane wani sihiri ne ko wani tsafi ko dai wani surkulle amma ka roki Allah ta'ala kawai wani bala'i ya sauka ga wani alhali bashi da laifin komai sai ka lalince ka ne to wannan ko haka kudin dai kawai kana jin haushin sa kace kaza Allah ta'ala baya wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana karbar addu'ar ɗayan ku in dai bai yi addu'a da abin da yake sako ba ko kuma yanke zumunci ba idan kada an ce an raba tsakanin wane da wane to wannan ba wai roƙon Allah bane aw yasta'jil ko kuma mutum yayi gaggawa shi ma Allah tabaaraka wa ta'ala ba zai amshi addu'ar sa ba sai sahabbai suka ce wa masti'jalu ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam menene gaggawa wajen addu'a a ce idan mutum yayi gaggawa ba za a amsa masa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaqul shine bawa ya ce qadda autuka ya rabb ya ce ya ubangiji na roƙe ka qadda autuka ya rabb fala araka tastajibu li ya ubangiji na roƙe ka na ga baka amsa mu to idan bawa ya faɗi wannan to Allah tabaaraka wa ta'ala ba zai karɓa masa addu'a ba saboda yayi gaggawa Allah tabaaraka wa ta'ala ce fal yastajibu li su nemi amsawa ta su mun biyayya shine sun nemi amsawa ta addu'a akwai ababun da suke hana a karɓi addu'ar mutum na farko dai mun ji waɗannan guda uku a cikin wannan hadisi wanda aka samu daga Abu Hurairata cewa na farko roƙon Allah dangane da abin da yake sako ne ba za a karɓa ba roƙon Allah wajen raba zumunci ba za a karɓa ba mutum yayi gaggawa ya ce ba a karɓa masa ba shi ma ba za a karɓa ba to daga cikin ababe da suke hana a karɓa addu'ar mutum shine wato cin haram annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wani mutum yana halin tafiya kaga kuma addu'ar matafiyi ita ma ana saurin karɓar addu'ar mai tafiya kuma ana amsar addu'ar wanda yake halin kaka na kai shi kuma wannan mutumin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ash'at akbar yana cikin yanayi kana ganin sa ka san yana cikin damuwa yana daga hannayensa yana ya ubangiji ya rabb annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa anna yustajabu lahu ya za a karba masa alhali mad'amahu haram wa masharabuhu haram wa malbasuhu haram wa guziya bil haram fa anna yustajabu lahu abincinsa haram ne kuma wato abin da ya ci ya gina jikinsa ma haram ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya za a karba masa wannan kuwa kaga kenan daga cikin manyan dalilan rashin karba addu'a shine wannan baya da haka kuma akwai dalilan da suke saka kuma a karbi wato addu'ar mutum shine sabanin waɗancan gaba daya daga cikin su kuma wato akwai yaqini a zuci lalle Allah tabaaraka wa ta'ala zai karba mun to Allah ta'ala zai karba bayan haka gabatar da alkhairi kafin addu'a shi ma yana daga cikin sila na karɓar addu'a gabatar da wata da'a mutum yayi sadaka sannan ya roki Allah ta'ala wani abu to Allah yana amsa mutum yayi sallar nafila sannan ya roki Allah ta'ala wani abu na fata an gane mutum yayi sallar farilla yayin da yayi ruku'i ma'ana yayin da yayi sujjada ta ƙarshe ya roki Allah ta'ala wani abu shi ma yana saurin amsa yayin da mutum ya zo tahiyyar ƙarshe kafin ya sallame ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala wani abu yayin da mutum ya sallame da sallah ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala wani abu a wannan gurin akwai wato abin da yake faruwa galibi mutane suna ganin cewa idan aka yi sallar farilla ba a roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wani abu a'a wannan kuskure ne abinda malamai suke cewa shine bai zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine daga hannu yayin addu'a domin ya kamata mutane su fahimci cewa addu'a fa ba lallai a ko ina ne san daga hannu ba amma yana daga cikin guraren da ake karbar addu'ar bawan Allah shine bayan ya kammala sallar farilla idan fa tan gane da haka bin bas da ya tashi magana akan wannan mas'alar sai yake cewa mutane yace ai wannan ma shari'a ce ta yi umarni da wannan sai dai kawai ba a samu annabi sallallahu alaihi wasallam yakan daga hannu ba amma dai lallai shari'a ce ma ta yi umarni da wannan domin da yawa daga cikin malamai magabata karkashin fassara fa iza faragata fansab wa suka ce ana nufin in ka kammala sallar farilla ne ka roki Allah tabaaraka wa ta'ala biyan bukatunka na fata ngari kuma roƙon Allah ta'ala bari sai sai malamai suke cewa duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ya daga hannu to irin wannan guraren sai mutun ya daga hannu duk inda aka samu bai taba daga hannu ba ko kuma ba a rawaito ya daga ko bai daga ba to anan kana da zabi wata ran ka daga wata ran ba za ka daga ba misali kamar yin addu'a bayan kiran sallah zuwa tare ikama ko kuma bayan ikama zuwa ai kabbarar harama to wannan abinda malamai suke cewa shine wata ran ka daga hannu wata ran ba za ka daga ba kamar yin wato addu'a akan munbarin juma'a kaga wannan shi akwai abin da aka samu akai shine kwata kwata ba daga hannu limami ba zai daga hannu yana addu'a akan munbari ba sai dai daga yatsa daya haka nan mamu ba za su daga hannu ba amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a akan munbari kuma yana daga cikin guraren da ake sauran ansar addu'a kuma idan mamu yace amin kamar shi ma ya furta abin da limamin din ya fara ne saboda kai yana ba samu annabi sallallahu alaihi wasallam yakan daga hannu a munbarin juma'a ba an samu yana daga hannu a wasu gurare musamman kuma wajen roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ruwan sama to yafi ko ina daga hannu yayi sama sosai da sosai haka nan idan mutum yayi azumi bayan ya sha ruwa zai roƙi Allah ta'ala yana da dama ya daga hannunsa yayi salloli na nafila yana da dama ya daga hannunsa yayi karatun qur'ani duka akwai gurare ina fata an fahimta Allah tabaaraka wa ta'ala yace mutane su nemi amsawata kuma yana daga cikin ladaban addu'a din a duk inda shari'a ba ta yi dakatar cewa kada daga hannu wato mutum ya daga hannu din yana daga cikin ladaban addu'a daga hannu din kuma kamar yanda Abubakar Jabir ya rubuta a littafinsa yake cewa mutum shine zai haɗa hannayensa kusa da kusa baya abin nan haka ba na fata an fahimta idan mutum yayi addu'a ɗayan uku ne ko kuma Allah tabaaraka wa ta'ala ya ajiye wannan bawa ladan wannan addu'a sai gobe alkiyama ya ganshi a cikin kyawun ayyukansa ko kuma Allah tabaaraka wa ta'ala yayi amfani da wannan addu'ar ya gafarta wa bawa daga cikin zunubansa saboda kai idan dai mutum yayi addu'a bata faduwa haka kullun Allah matuƙar dai musulmi yayi addu'a to ko dai a karɓa ko a gafarta masa zunubansa da ita ko kuma a rubuta masa lada da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a huwa al-ibada addu'a ita ma ibada ce ina fata an fahimta Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wal yu'minu bi si imani da ni la'allahum yarshudun domin su samu shiriya matuƙar bayi suka yi Allah tabaraka wa ta'ala biyayya zai karba musu matuƙar sun yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala zai shiryar da su saboda sun zamto mu'mini ma'ana da'a takan zamto wato sila na samun tawfiq kalolin saban ku malamai suke cewa biyayya kyakkyawan aiki yana kiran ƴan uwansa ne haka nan mummunan aiki yakan kira ƴan uwansa ne na'am
inna lakum laylatan siyam huwa qadun ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم وتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم
Allah tabaraka wa ta'ala yace uhilla lakum laylatal siyami arrafathu ila nisa'ikum, na halasta muku daren azumi arrafathu ila nisa'ikum shine ku sadu da matayanku, na halasta muku saduwa da matayanku a daren wato azumi, hunna libasul lakum su din tufafi ne gare ku, wa antum libasul lahunna kuma kuma tufafi ne gare su, alima Allahu annakum kuntum takhtanuna kuntum takhtanuna anfusakum kun kasance kuna wato ha'intar kawunanku, fataba alaikum sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi tubanku, wa'afa ankum ya muku afwa ya kawar da kai, fal ana bashuruhunna yanzu an muku afwa, Allah ta'ala sai ya ce fal an yanzu kam bashuruhunna ku sadu da su, wabtagu ma kataba Allah lakum ku sadu da su cikin dare na watan Ramadan yayin azumi, wabtagu ma kataba Allah lakum ku nemi abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara shi a gare ku, mana ya rubuta shi gare ku ya kaddara shi gare ku, wa kulu wa sharabu ku ci ku sha, hatta yatabayyana lakum al-khayl abyad min al-khayl aswad, ku ci ku sha har sai farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare, min al-fajri na al-fajr, thumma atimmu siyama ila al-layl sa'annan ku cika azumi zuwa dare, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, kada ku sadu da su alhali kuna i'tikafi a cikin masallaci, iyakokin Allah tabaraka wa ta'ala ne, fala taqrabuha kada ku kusance su, kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi linnas, kamar haka Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyana ayoyinsa ga mutane, la'allahum yattaqun ko za su kiyaye shi, wato domin su kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala yace uhilla lakum laylatal siyam arrafathu ila nisa'ikum, na halasta muku daren azumi ku sadu da matayanku, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, su din tufafi ne gare ku su ma kuma tufafi ne gare ku. Malamai suke cewa wanda ba shi da mata to kamar yana da wato yana tafiya cikin tsareci kenan, inda Allah ta'ala yace hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, wanda yafi yawan adadin mata kuma yafi wanda yake da kadan wato yawan tufafi kenan, wanda yake da daya kamar irin ba shi da tufafi da, wanda yake da biyu yafi wancan yawan tufafi, wanda yake da uku yafi wancan, me hudu kuma yafi wancan, me yamsu kuma yace sakan ne lil badan, wannan wato gurin zama ne na gangar jikinsa, to matarsa kuma shine gurin zama na zuciyarsa na ruhinsa, idan yana da matsala da matarsa ko matansa zaka samu a hausune shi, idan iyalinsa lami lafiya akwai fahimtar juna akwai jin dadin zama zaka samu yana cikin wato sakan mai kyau, yana da gurin zama mai kyau, yana da nutsuwa a lullube shi, amma inda matsala akwai abokinsa a can, akwai amininsa a can, wala ta mun kaza ta mun kaza, to kaga wannan ya zanto baya cikin tufafin kenan sosai, yana dan bude, amma idan tana kyautata masa zaka samu alalibe ki a ce ai wace da wani ba a jin kansu, saboda ainihin libas din ya rufe jikin kwarai da gaske, tufafin ya lullube shi zaka ji tsit. Ibn Abbas yake cewa inna yana da karamci da kunya, yana kuma alkunya ga waɗansu al'amura, sai yake cewa duk abin da kullama zukira fil qur'an min al mubashara wal mulamasa wal ifda'i wad dukhul war rafu inma ana bihi al jima, duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani na cewa al-mubashara da kuma al-mulamasa da al-ifdah da ad-dukhul da ar-rafath yace abin da yake nufi da shi shine jima'i da yace ar-rafath ila nisa'ikum yana nufin wato an halasta muku ku sadu da matayen a karan fara addinin musulunci yayin azumi da daddare idan mutum ya sadu da iyalinsa yayin aikata laifi babba da haka ake sai in azumi ya wuce gaba daya ina fata an fahimta to sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace alima Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah ya sani cewa kuna haintar kanku wadansu suna zuwa suna saduwa da iyalinsu alhali kuma wabtagu ma kataballahu lakum kunema abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta shi gare ku abinda ya kaddara za ku samu na ɗaya wa kulu wa sharabu kuma ku ci ku sha hatta yatabayyana lakum al-khayl abyadu min al-khayl aswad har sai wato farin zare ya bayyana muku daga bakin zare wannan aya an saukar iya nan ba saukar da min al-fajr ba karan fari da aka saukar da wannan akwai wani mutum ana ci daga cikin mutanen Madina sunansa Abu Sirma bin Qais bin Sirma shi wannan Abu Sirma din yaje lokacin azumi yayi aiki a cikin rana ya wahala ya gaji ya sha ishruwa ya koma gida da ya koma gida da daddare tunda a da din yanda ake yin bude baki daga zarar rana ta fadi ne ana hada bude baki da sahur ne duk lokaci guda daga faduwar rana zuwa sai wata faduwar rana sannan ka ci abinci kuma idan mutum kafin isha yayi bacci sai ya farka kafin isha to haramun ne ya ci abinci kuma haramun ne ya kusanci iyalinsa tsakanin magariba da isha duk abin da zai dan tsakanin nan gurin ne mu'amala tsakaninsa da matarsa tsakanin magariba da isha cin abinci tsakanin magariba da isha shan abinci tsakanin magariba da isha shi wannan Abu Sirma yaje yayi aiki ya gaji ya dawo gida da wani dabino haka a hannunsa sai zai ce da matarsa ta masa abinci bayan an sha ruwa ta tashi za ta masa abincin da zai danci haka kafin ta gama abincin gashi dake gajiya ta dame shi sai bacci dauke shi aka gama abinci ta kawo masa ta samu ayyayi bacci tana can gurin aikin abinci bata ma san ashe ya bacci ba ta gama ta kawo ta ga ya bacci kuma ta san an haramta a ci abinci in aka yi bacci a wannan lokacin shi kuma gashi ya wuni ya dawo gida a cikin wani irin yanayi ma abinci ya zama invalid a gurinsa yace tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya hana bazanci ba gashi ya wuni bai ci abinci ba ya wuni kuma yana aiki a gona kamar saboda imani irin na sahabbai ya san Allah ta'ala yana kallon sai yace bazanci ba sai ta dauki abincin gari ya waye can da rana ta yi sai ya fara suma saboda wahala dama jiya ga halin da ya shiga yayin da ya farfado ya farka ya tashi ya lallaba ya tafi gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da yaje sai manzo Allah ya ce da shi ya Aba Qais ya na ganka haka ne wani iri sai ya ba da labari ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru ya rasulullah ai jiya gashi abin da ya faru kuma nazo gida bayan an sha ruwa za a mun abincin da zan sha ruwa bacci ya dauke ni shi yasa yanzu haka ma na farfado ne shine nazo sai Allah tabaaraka wa ta'ala aswad to ku ci ku sha har sai wato farin zare ya bayyana muku daga bakin zare aka saukar da wannan aya yanzu ya halasta koda kayi bacci ka tashi kuma koda bayan isha zaka yi cin abinci na ba ta gani to sahabbai tunda lokacin ba a saukar min al-fajr ba sai mutum ya dauki zare guda biyu wani ya ajiye a ɗakin sa wani ya daura kafofinsa wato ɗaya bakin zare ɗaya farin zare idan rana ta faɗi kaga da sauran haske kana gane wannan baki ne wannan fari ne mutum ya ci gaba da cin abinci ya ci gaba da duk abin da ya halasta gare shi idan an jima ya sake duba zaran nan ya ga ya gane farin nan idan ya ga yana gane fari zai ci gaba da al'amuransa in ya ga ya kasa gane wanne ne fari a zahiri wanne ne baki sai daka na matan gani kaga imani kenan na saba yanzu in yanzu ne wani ya gane wanne ne baki sai ni bana gani ni ko kuma ya ce gashi nan bai ya gani ya ce gashi tunda shi ya san shi ya aje kayan sa amma su sabai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala suke 200% saboda kai in mutum ya shigo yana ganin bai ya iya gane hakikanin launin ko da shi ya aje zuciyarsa ta haska masa nan ne baki nan ne fari inda ya ga idansa bai ya iya ganewa to sai ya tsaya cak ba zai karshen komai ba zai karshen komai haka suke sai Allah ta'ala ya sakar min al-fajri wato ana nufin fari da baki din na al-fajri ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da masu kiran sallah mutum biyu ne sai yake cewa inna bilalan yunadi bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum shi bilal shine yake kiran sallah ta daya ibnu ummi maktum kuma yake kiran sallah ta biyu a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake ce da su bilal yana kiran sallah da sauran dare saboda haka fakulu washrabu ku ci ku sha koda bilal ya kira sallah sai dai idan ibnu ummu maktum ya kira sallah ba ku daina shi yace kana ibnu maktum rajulun a'ma shi ibnu ummu maktum shi mutum ne wanda yake makahu la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta shi bai ya kiran sallah sai an ce da shi gari fa ya waye alfajr fa ya fito sannan sai ya tashi ya kira sallah so da kuna ji shi ya kira sallah to ku daina cin komai ku daina shan komai tunda dama shi makaho ne sai masu ido sun ce masa fa alfajr ya fito fa sannan ya zo sannan ya je kira sallah amma shi na farko yana kiran sallah shi bilal da sauran dubun dare na fata an gani to saboda haka sai ya zanto abinda ake nufi khaydul abyad min alkhaydul aswad wato anashin fitr alfajr ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce wa'lam anna al-fajra fajran ku sani fa al-fajr guda biyu ne akwai wanda yake kadhib akwai wanda yake sadiq akwai na gaskiya akwai wanda yake ba na gaskiya ba shi wannan wanda yake ba na gaskiya din ba yana fitowa ne kamar jelar damisa zai fito su sira haka yayi tashi zuwa sama ta yi masa yayi bayan zan ba yayi sama zaka ga yana ƙara fadi yana bajewa can sai kaga dukkanin gabar ta yi haske sai kaga duk duniya ma ta yi haske sai kaga yanayin yana ta zama kamar yanayin yanzu har rana ta fito to wannan nabiyin wanda in ya fito yake ƙara girma to shine yake haramta cin abinci da haramta shan abin sha da kuma haramta kusantar iyali na fata an fahimta haka alfajiri ke kashi biyu ne inda zaka zo ka tsaya ka kalli gabar wato kafin fitowar alfajir zaka gansu duka guda biyu zaka ga ɗayan ya fito yayi sama su sira haka can kuma zaka ga ka daina ganin sa gabar ta ci gaba da duhun ta yanda take baki din nan sai dai taurari can jima kun zaka ga wani shi ma sake fitowa to wannan kuma shine ainihin alfajir da yake hana ci ko sha Allah tabaraka wa ta'ala yace thumma atimmu siyama ila al-a min al-fajr ma'ana na al-fajr abinda ake nufi ba bakin zare wannan na dinki ba ina nufin wato na alfijir sun ma'atin musu yama ilallai sa'an nan ku cika azumi dare yana zuwa shi ke nufin kammala azumin wannan yini ba ana nufin ilallai zuwa dare har cikin daren ba sai an yi isha sannan ku sha ruwa ba wannan ba haka ba ne rana tana faɗuwa ake shan ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane ba za su gushe suna tare da alkhairi ba matuƙar dai suna gaggauta buɗe baki a nan hadisi yake cewa mu fa inna ma'ashara al-anbiya mu annabawa umirna bi ta'jili fudurina wa ta'khiri suhurina annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu annabawa gabaki ɗayan mu an umurce mu mu rika gaggauta buɗe baki kuma mu rika wato ainihin jirkinta a jirkinta yin sahur kuma wa annada'u aymanina ala shama'ilina fi salat mu dora hannayenmu na dama akan na hagu yayin sallah akan kirjinmu duk annabawan Allah ba wanda yake sallah hannunsa a miƙe duka inji Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wani yace ai manzon Allah lokacin cikin sa ne yake ciwo ya rike cikin sa wannan ya faɗa abin da yake bashi da dalili ba ko wanda suke ciwo mutane ku miƙar da hannayenku suna karanta littattafan da a cikin su akwai magana dora hannu akan kirji suna karanta hadisan da yake a cikin su akwai magana dora hannu akan kirji misali Imam Malik littafin da yafi kowanne daga cikin littafin hadisi wato shine littafin muwatta na Imam Malik shine karan fari Imam Malik kun bashi da littafin da yafi muwatta din sa to kuma a ciki shi ma ya kawo wannan hadisi cewa dora hannu na dama akan na hagu akan kirji yayin yin sallah wannan kuma haka namiji zai haka kuma mace za ta addinin Allah ne ba wai zabin wadansu bane haka Allah ta'ala ya saukar da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka gaggauta buɗe baki da kuma jirkinta sahur yana daga cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuma aka ce gaggauta buɗe baki ba ana nufin mutun ya ganganci bane rana ba ta fadi ba kawai saboda dutse ya tare masa na garin su ko kaza kamar da suke fada cewa to ai tunda dai gini ya tare in baka gani ba ai ce aka karka ga rana in dai baka gani ba ba ce aka yi in baka gani ba sai aka yi idan rana ta fadi ba ka ce kai gani ba sai kuma ka wa tunda ka zai shiga da cin abinci kin tunda na ma shi baya gani rana tana faduwa ka gaggauta buɗe baki amma ba maganar cewa ai in dai ka daina ganin ta bane a haka nan suhur kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama aka tambaye wani daga cikin sahabbai menene rata tsakanin yin sahur dinsa da wato daina sahur dinsa da kuma shiga sallar sa sai wani sahabi ya ce gurgurdan ka karanta aya 50 wannan bai funti 10 ba tsakanin daina sahur da shiga sallar wasu malamai suke cewa wannan funti 5 ba tsakanin daina sahur da lokacin da za a kira sallar a shiga ma'ana yana jinkinta sahur har dab da shiga sallar kuma yana me yin sallar asuba din kuma da wuri kenan Allah ta'ala yace wala tubashiruhunna kada ku sadu da su wa antum aqifuna fil masajid ahalikuna dukufi a cikin masallati aqifuna ana nufin kuna masu itikafi idan ka ce itikaf kuma shine al ukuf ala shay aw al iqamatu ala shay mutun ya duka a shara'ance shine mutun ya ware kansa ya kebe kansa a cikin masallaci daga cikin masallatai domin ibada domin wato ainihin me ibada mutun ya ware kansa a cikin masallaci a ɗaya daga cikin masallatan da musulmai suke da shi domin yin ibada kalolin ibada daban-daban mutun kuma ba zai fita ba sai dan bukata wacce take da alaka da wannan ibadar tasa misali zai fita ya je masallaci a zai fita ya je afon zai fita ya je banɗaki zai fita ya ɗebo ruwa duka wannan yan halasta ya fita ya je ina fata an gane amma haka kullum ya ce bari in je shago kaza in so kaza ba a haka itikafi bari in je in so kati ba a haka itikafi dama mai itikafi in zai shiga itikafi zai ajiye wayar sa gida ya ajiye rediyon sa gida ne ba zai zama kana itikafi kuma ana damawa da kai ba a cikin social media kana comment kana liking kana kaza kuma kana itikafi wannan ba itikafi bane mai itikafi shine wanda zai shiga kaluwa ma'ana ya kebe kansa na fata an gane Allah ta'ala ce kada ku sadu da su alhali ana nufin ya halasta bane inda ba ku itikafi ku sadu da matan ku a masallaci ba haramun ne ko da ba itikafi ne a ce a cikin masallaci amma ku sadu da su kuna itikafi laifin ya ƙara ƙaruwa amma mutum ya taɓa jikin iyalinsa ba da wani dalili wato ba da niyyar jin daɗi ba idan da niyyar jin daɗi ne ba abin da ya faru da shi malamai suka ce wannan makaruhi ne in haka kullu ne kuma ba laifi domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafi sai ya bude ɗakin Nana Aisha sai ya mika mata kansa haka sai ta masa kunta ta je masa kansa ta je masa gemunsa kuma yana itikafi sai ya dawo cikin masallaci tun daga ɗakin Nana Aisha ga masallaci kamar misali a ce ɗakin nan ana buɗewa kawai za ka shiga ɗaki haka na ɗakin Nana Aisha yake da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin itikafi itikafi kuma ba lalle ne ya zama sai masallacin juma'a ba sai dai ana yi a masallacin juma'a ne saboda idan juma'a ta zo kaga ba za ka fita ka tafi masallaci ba dama ta same ka a cikin masallacin to shi kuma itikafi ba a so ya fita daga masallacin da yake itikafin a ciki amma inda a ce mutum zai yi itikafi tunda yana ya halasta mutum ya itikafin kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku ko kwana hudu ko kwana biyar mutum zai iya yi ba lalle sai kwana 10 duka ba na karshen watan Ramadan to misali zaka yi na kwana biyar ko na kwana uku wannan kwana uku kwana biyar din kun babu juma'a ciki to ya halasa kai a masallacin kamsu salawat ma ba lalle na juma'a ba na wata an gani tunda wannan juma'a ba ta shiga ciki ba amma in dai juma'a za ta shiga ciki to dole me wato malamai suka ce lalle akwai bukatar ka je kai a na juma'a saboda kada ka rasa juma'a din saboda kwadayin juma'a amma ba wai a matsayin itikafin da yi bane a saboda da ka sami ladan wannan juma'a din ina fata an gani amma zaka yi na kwana 1 ne zaka yi na kwana 2 ne zaka yi na kwana 3 na kwana 5 kuma juma'a ba za ta shiga cikin wadannan kwanaki ba zaka yi a kowanne masallaci an rawaito daga nana Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu al-ashr al-awaqi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafi a goman karshe min Ramadana na azum wato na watan Ramadan hatta tawaffahu Allah ta'ala har Allah tabaaraka wa ta'ala ya karbi rayuwarsa thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi sa'annan sai matansa suka ci gaba da yin itikafi bayan sa cewa matansa sun yi itikafi kada wata ta ce za ta daura kayanta a cikin akwatu ta ce za ta tafi itikafi tunda matan manzo Allah sun je itikafi yanayin akwai bambanci za a iya samun matsala saboda yanayin lokacin mu da wancan lokacin ɗaya ke na biyu su dama ummuhatul mu'minin na fata an gane kun ba samu daga cikin magabata matan su sukan zo su haɗu su zauna a cikin masallaci sun zo itikafi ba amma yanzu in a ce eh ga wani aminci a ce an gina masallaci za ga wasu masallatai kamar yadda aka yi sai a raba kuma a yi gini a gina ma yake daidai sama za ka ga an saka irin blog mai dan kofa kofan nan haka mai dan raga-raga tsakanin saboda su rika jin sautin da yake nan za ka samu can na mata ne amma ba wanda zai iya ganin wani ba wacce za ta iya ganin wani a cikin nan ba wanda zai iya ganin wata a can na shi za a yi wannan sai miji ya ga cewar bari in kai ki itikafi a nan ni ma ina nan ina itikafi ko kuma bari in kai ki je ki itikafi wannan ba za a ce ya yi haramun ba ya sha bamban da ainihin sallah ta yau da wato sallolin tarawih ko tahajjud shi kan wannan dan wallahi Allah ce idan bayan Allah mata suka nemi za su je masallaci kar kwana su sai dai in akwai wani abu shi ma na fitina ko kana ganin in ta fita za ta wuce wani guri kana da dama ka ce a'a yi a gida amma ba wani abu ne zai faru ba manzo Allah ce in suka ce za su je masallaci kar kwana su ku ba su dama su je kar kwana bayan Allah mata zuwa masallaci yar Allah saboda kan Annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana yin itikafi tilka hududullah Allah ta'ala ya ce waɗancan fa gaba ɗaya abin da aka faɗa na wancan wato waɗancan hakam ɗin dokokin Allah tabaraka wa ta'ala ne fala taqrabuha kada ku kusance su mana kada ku tsallaka dokokin Allah kadhalika yubayyinu Allah ayatihi linnas kamar haka Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum yattaqun domin su ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala nan
wala ta'mulu أهواءكم بينكم بالبغي وتدعون من الحكام تأكلوا فريقا تأكلوا فريقا من أهوال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من قبورها ولكن تنبوا على التقى وأتوا البيوت من أبوابها
حياك الله الله تبارك وتعالى يتي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كذا كتدو كيو ينكو تتنكانو كذا كريا دذالنشي وتلولو بها إلى الحكام كجيفة كيستن واتو الأمر زواج مهكونتا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم دومون كتي wato wani bangare na dukiyar mutane bil ismi da zalunci wato ta hanyar zaluntar su wa antum ta'lamun al-hali, kuna sanar cewar kudin ba dukiyar ku bace ba. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sake cewa yas'alunaka 'anil ahilla, suna tambayar ka dangane da jariran wata, wato wata farko farkon kamawa din. Sai Allah ta'ala ya ce kulka ce da su hiya mawaqitu lin-nas, wato su jariran wata din lokuta ne Allah ta'ala ya sanya su ga mutane, wal hajji, kuma dan su san lokacin aikin hajji. Walaysa al-birru bi an ta'tu buyutan min zuhuriha, ba shine kyakkyawar dabi'a ko ba shine addini ba ku rika shigowa gida ta bayan gida ba, walakin al-birra man ittaqa, abinda ake kira da ainihin wato addini shine wanda ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Wa atul buyuta min abwabiha, yazo wa gidaje ta kofofin gida din. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, Allah tabaraka wa ta'ala ce ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala, la'allakum tuflihun, wato domin ku rabauta a gurin Allah tabaraka wa ta'ala. Yayin da wato wani mutum ne ana ce da shi Imru'ul Qais bin Aish, ya yake da ainihin suke jayayya dangane da shi da wani Abdan al-Hadrami, suke jayayya dangane da wani wata gona ko wani floti wata ƙasa dai haka. Wannan ya ce tasa ce, wannan ya ce tasa ce. Sai shi Imru'ul Qais bin Aish sai ya kai ƙara gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa annahu ghalabani alaiha, wata gona ta ce yake kokarin ya kashe min ita. Annabi sallallahu alaihi wasallam lil Hadrami, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi Hadrami, alaka bayyina, kana da saida hujja, dalili da yake nuna cewa wannan gonar ko wannan filin naka ne? Kala la, sai ya ce a'a. Kana sai manzo Allah ya ce falaka yaminuhu, to zaka rani. Fan talaka li yahlifa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatfa akan zilan, sai manzo Allah ya ce amma in halafa ala malihi, idan ya rantse akan dukiyarsa ba tasa ba, wato ya rantse li yaakulahu zulman, domin ya ci wannan dukiya, wannan kasa ko wannan floti ko wannan gona saboda zalunci, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yalik yanna Allah wa huwa anhu mu'rid, lalle zai hadu da Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala yana da fushi da shi matukar, da ya rantse kuma ba floating sa bane ko ba gonar sa bace, zai hadu da Allah, Allah tabaraka wa ta'ala ya kawar masa da kai, yana fushi da shi. Allah tabaraka wa ta'ala ya kullu amwalukum bainakum bil batil, kada ku dukiyoyin ku tsakankanin ku bil batil da ƙarya, wa tudulu biha ila al hukam, ku kai ku shigar da ƙara zuwa ga masu hukunci saboda kun fi waɗancan ƙarfi, ko saboda kun fi waɗancan wato iya magana, ko kun fi su gata, ko kuma ku kuna da wato wani connections. Allah tabaraka wa ta'ala ce kada ku yi wannan. Wa tudulu biha, ainihin kalmar idla ana nufin jefa abu, kaman wato da ainihin kaman da Allah ta'ala ce fa adla dalwabu, wato abin nan guga, jefa guga shine idla. Wa tudulu biha ila al-hukam, ku jefa wannan dukiyoyin zuwa ga mahukunta domin a yanke hukunci a baku, duk wanda ya wannan gobe al-kiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai biwa wanda wato aka zalunta kadi. Wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya dauki wa wata dai iyaka qaida shibrin, wanda yake ya bafi dani ɗaya haka ba, ko da misali dani ɗaya ne, balantana a ce floti guda ko gona guda ko kuma kunya guda ko kaza, Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko misalin tsakanin wannan yatsan tsakiye ne da wannan babban yatsa ka ciwa wani, yace za a zaro kasar iya tsawon gurin da iya faɗin gurin tun daga ƙasa ta bakwai, sai a ɗaura mutum a wuyansa gobe alkiyama, a ce ya tsallaka sirabi, kaga wannan zai iya rinjayar mutum ya fada cikin wutar jahannama. Saboda ka cin iyaka yana daga cikin musibar al'amura. Allah tabaraka wa ta'ala ce kada ku kai wannan al'amura zuwa ga mahukunta, li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi, domin ku ci wato wani bangare na dukiyoyin mutane bil ithmi da zalunci, wa antum ta'lamun alhali kuna sanacewar mu ba kayan ku bane sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace yas'alunaka 'anil ahilla suna tambayar ka dangane da sauƙane cikin sha'anin Mu'az dan Jabal da Sa'laba bin Ghanam al-Ansariyyin suka ce ya Rasulullah me yasa farko sai wata ya kama yana dan sisira haka sai kuma muga yana karuwa nan yana karuwa yana sake girma daga baya sai muga ya sake raguwa ya koma dan kankani ahilla kenan dan jaririn wata sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya sabar da wannan aya yas'alunaka 'anil ahilla suna tambayar ka dangane da jaririn wata yana farawa karami ya zama babba ya sake komawa karami sai Allah ta'ala ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam kul ka ce da su hiya su jariran wata din mawaqitu linnas wato an sa su ne dan su zamto lokuta ga mutane mutane su gane cewa wannan watan ya mutu ko wannan watan ya zo karshe gashi yanzu ya koma karami wannan watan ya mutu wani ya kama sabo dan su gane lissafin shekaru su gane yanzu an samu irin wannan fitowar jaririn wata sau 12 su gane shekara ta yi an sami wal hajj Allah ta'ala ce kuma dan su gane lokacin aikin haji yayi idan suka irga watanni jariran watanni din za su gane lokacin haji yayi a lokacin fa duk babu wannan kayan aikin lissafin lokaci din irin agogunan nan da sauransu haka duka babu sai Allah ta'ala yace walaysa birru bi an ta'tu albiyuta min zuhuriha ba shine addini wato ku zo wa gidaje ta bayan su ba a da wato a lokacin jahiliya da kuma farko farkon musulunci idan mutun ya yayi ihrami ma'ana ya himmatu bana za shi aikin haji daga zarar watannin aikin haji sun yi lokaci yayi to mutun ya daina shiga gida ta kofa da haka ake sai dai mutun wato ya shiga gidansu ta bayan gidan wanda gidansu din kuma an sa durkoki an yi kamar katanga kenan an sa itatuwa sosai sai ya samu sullam wato sai ya sa tsani in yazo sai ya taka tsani ya shiga gida in zai fito ya fito ta tsani haka yake wani mutum sai ya bayan yayi ihrami kawai sai ya shiga gidansu ta kofa sai manzon Allah ya ce za ka shiga ta gida ai ka shiga ta kofar gida ai ta bayan gida ake shiga tunda haka aka saba lokaci ba a shiga ta kofar gida insha Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya walaysal birru bi an ta'tul biyuta min zuhuriha ba shine biyayya ga Allah tabaaraka wa ta'ala ba ku zo wa gida ta bayan gida ba a'a yanzu an halasta za ku iya shigowa ta kofar gida wancan al'ada ce ta da ku daina a riƙa shigowa ta kofar gida na mata an gane to koda yanzu idan mutum ya dauka cewar shi ba zai shigo ta bayan gida ba ko yanzu ma an ce akwai wanda su sai dai su shigo ta bayan wato ba sa shigo ta kofar gida sai dai ta bayan gida wannan kuma ba daidai bane musulunci ya soke wancan abu dama ba wai umarni da shi bane an samu larabawa ne cikin al'adar su haka kuma aka hana haka sai a riƙa shigowa gida wato ta ainihin kofofinsu walakin albirra man taqa addini shine wanda yayi taqawa ya tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala wa atul biyuta min abwabiha wato yazo wa gidaje ta kofofin gida din wattaqullah la'allakum tuflihun Allah tabaaraka wa ta'ala shi ku tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala domin wato ku rabauta gobe da kiyama anan zamu takaita abinda muka yi daidai Allah tabaaraka wa ta'ala ka sami tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah tabaaraka wa ta'ala ka gafarta mu ya Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu ka samu cika da imani ya ubangiji ka sanya mu cikin bayinka wanda zaka yanta cikin wannan wata ya ubangiji ka amsa mana addu'o'in mu da kuma ibadojin mu ya ubangiji wanda suka mutu cikin al'umma musulma Allah ta'ala ka ji kansu da rahama mu kuma Allah ta'ala ka samu cika da imani Allah ka sami kikkiawan karshe subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi